إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتذات شقاء الدين المسلمين daga ina kike daga ina okay Burundi unguwa ce anan cikin garin Gombe kina so zaki musulunta shekara ki nawa 25 wani addini kike yi da waye ce ke kike so ki musulunta ko wani ya matsa miki dole to Okay, fita kika yanzu kika dawo. Na'am, to alhamdulillah. Wanne ne bangaren iyayen naki wanne ne ba musulmi ba? Okay, su ma da kansu sai suka juye. To, yanzu ke kuma sai kika juyo. To alhamdulillah. So zaki maimaita kalmar shahada tunda yanzu dawowa zaki musulunci. Ashhadu Alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kince daga yau na sheda na aminta na dawo musulunci na yadda zan bautawa Allah shi kadai bazan hada shi da abokin tarayya ba kin amince kince daga yau na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kin yadda da wannan kika ce annabi Isa ba dan Allah bane ba Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryamu ne mai daraja kin yadda da haka to wannan shine musulunci yanzu abin da ya kamata akwai yan committee mu bangaren mata zaki je su dinga koya miki addinin musuluncin da kika bari da kika dawo ciki yanzu su ma iyayenki muna musu addu'a Allah ya jawo da su cikin musulunci yanzu ba za su ji haushin ki ba ba za su ji ba kin gaya musu zaki mu koma musulunci me suka ce to masha Allah su ma Allah ya taimake su su dawo eh ke mun gaya musu addu'a mu ma za mu dinga musu addu'a Allah ya dawo da ya karkato da zuciyarsu su dawo to yan committee mata ga aikin ku nan me sunanki ko sunanki yana nan na da Hannatu yanzu ma Hannatu ce dama can Hannatu ce ta yi Hannatu suna ne mai kyau ko ko canza su kike so ki to wanne ke so ki canza zabo da kanki Aisha tace maimakon sunanta na da Hannatu tana so yanzu kuma a dinga kiranta da suna Aisha To Aisha barkanki da zuwa musulunci muna fata insha Allah zai kokari a koya miki musulunci kina karatu ina kika tsaya karatun kin gama secondary school to result dinki yayi kyau credit nawa ne biyar wato shikenan yanzu abin da za a yi dai insha Allah yan committee mu bangaren ilimi da bangaren kulawa da wanda suka musulunta da ilimin su da tarbiyyar su da addinin su zaki je bangaren su zasu koya miki musulunci kuma zasu ga yadda zaki ci gaba da karatu to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci Allah ya sa mu yi tayin musulunci har mu mutu akai muna nan za mu tashi yau muna 22 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yazo 4 ga watan 5 2021 ajiya muna cikin ayoyi guda uku da suka yi magana akan wasiya bamu kare bayani akan su ba lokaci ya kure da haka zamu kara komawa cikin waɗannan ayoyi mu karasa darasin mu na jiya akan mahimmancin wasiya da matsayin ta addinin musulunci aya ta 181 da 182 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kutiba alaykum idha hadara ahadakum الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما
mun yi bayani cewa waɗannan ayoyi guda uku aya ta 181 da 182 da 83 na'am
faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi inna allaha
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda uku 180 181 182 yana fayyace mana bayani akan wasiya mun ce wasiya yana daga cikin abubuwa da Allah ya bude wa dan adam dama domin ya ci gaba da aikata alkhairi ko da bayan ya mutu ya kafa wani abu na alkhairi da zai ci gaba da amfanin sa ko da amfanuwa da shi ko da yana cikin kabarin sa Allah subhanahu wataala kamar da muka bayyana mun fara tattafa wasu masaloli karkashin wasiya inda muka ce na farko Allah ta'ala ya mana amfani da lafazin kutiba wanda muka ce kalman kutiba yakan zo da ma'anan wajabtawa dinda kaji an ce kutiba a cikin alqur'ani mafi yawa zaka ga tabbataccen abu ne faktubuhu kataba katabna kataballahu kutiba alaykum as-siyamu kutiba alaykum idha hadar kutiba alaykum as-siyamu kutiba alaykum al-qitalu duk suna nan irin waɗannan da yawa wanda muka ce ma'anan sa shine ya zama wajibi ya zama tilas ya zama akan mutum ya kiyaye wannan abin da Allah ya wajabta to me Allah ya wajabta mana anan kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-mautu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an rubuta muku yin wasiya na'ibu fa'il din shine alwasiyatu ma'ana kutiba alaykumul wasiyatu an wajabta muku yin wasiya sai aka sa sharadi guda biyu na yin wasiya din ba za ka yi wasiya ba sai a hali biyu idza hadara ahadakumul mautu idan dalili ko sababi na mutuwa yazo wa mutum yaga alamun cewa mutuwa zai yi ko kuma ya ga alamun cewa kuma ya kamata wannan alamun su zama ko da yaushe mutun yana tare da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabilin ka zama a duniya kamar kai bako ne ka zama a duniya kamar kai matafi ne to saboda wannan ya kamata mutun ko da yaushe zama a cikin jiran mutuwa da shirin mutuwa Nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa baka saki jiki da duniya ba? Yace ya zan saki da jiki da duniya bayan mala'ikan da zai busa kaho ayi tashin alkiyama ya riga ya sa kahon a bakin sa ya ja numfashi. Jira yake a ce busa kawai. Wanda ya san da wannan ai ba zai yi wasa ba, ba zai sakaci ba. Shine Allah ta'ala yace idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku, alamomin mutuwan kenan da sababin mutuwar ta zo wa ɗayan ku shine sharadi na farko. Sannan na biyu, in taraka khairan, idan ya bar dukiya, khairan dukiya mai yawa, wa innahu li hubbil khairi la shadid. Waɗannan sune sharadi guda biyu na yin wasiya. Iza hadara ahadakumul mautu, sannan in taraka khairan, wato sai mutum ya yi shirin mutuwa, sannan ne zai rubuta wasiya ko ya faɗi wasiya. Kuma wasiya mun ce ta shafi ɓangarori daban-daban wanda za mu ji su. Sannan wasiyan nan Allah ta'ala ce lil walidaini, ayi wasiyan nan ga iyaye guda biyu shine uwa da uba, wanda mun ji bayani cewa uwa da uba sun kasu kashi biyar. Idan ana nufin uwa da uba masu cin gado a cikin suratul nisa, waɗannan da Allah ya ware cewa za a ba su gado, to in su ake nufi, to kaga an yi naskin ma'anar wannan walidaini din. Tunda ba za a haɗa wa mutum abu biyu ba, ya ci gado sannan kuma a bashi kuma wasiya. Idan kuma iyaye a nan alwalidaini ana nufin iyaye, kamar mutum ne musulmi sai ya zamo babansa da babarsa ba musulmi ba ne, kaga babu gado tsakaninsu, to waɗannan yana iya yin wasiya cewa in ya rasu a ɗaukan musu wani abu a cikin dukiyarsa kafin a raba gado. Ko kuma ya zama ana nufin iyayensa da suka shayar da shi nono, ya taso a hannun wani uwa da uba waɗanda suka rene shi. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a, sai ya zama wata mata ce ta shayar da shi, ake kiranta babarsa ta shayarwa, baban ba mijinta kuma ake kiransa babansa na shayarwa. To waɗannan su ma ana kiransu iyaye, don haka in su ake nufi, to aya tana nan akan hukuncinta, to su ma ana iya musu wasiya tunda ba su da gado. Ko kuma bauta ta ratsa, shi ɗa ne iyayensa bayi ne, su ma ba za a ba su bauta ba, ba za a ba su gado ba, tunda haka ne ana iya yin wasiya cewa wato a ba su wasiya, ko kuma an zo yin wasiya a saka su. Ko wasu dalilai dai da za su sa iyayen ba za su yi gado ba, wanda zai zama daga cikin dalilan da malamai suka lissafa. To amma dai waɗanda za su yi gadon su ne waɗanda suke uwa da uba, su ba su shiga cikin wannan aya ba, tunda su suna da gado, ko ba za a ce a ba su wasiya ba. Wal aqrabin, sannan muka fassara aqrabina cewa dangin mutum. Dangin nan mun ce hawa-hawa ne, kashi-kashi ne, kuma ɓangare-ɓangare ne. Akwai dangin da suke gado, akwai dangin da ba sa gado. Dangin da suke gado da kuma waɗanda suna gadon amma wasu sai su tsare su ga barin gadon. Shaƙiƙai suna gado, li'abbai suna gado, li'ummai suna gado. Amma kuma idan akwai ɗa ko uba ko jika ɗan ɗa, ya tsare su gaba ɗaya da su da ƴaƴansu da zukokinsu ba su da gado. To irin wannan mutum yana da ƴaƴa, ya san yana da shiƙiƙai ko li'abbai ko li'ummai, to yana iya wato yin wasiya cewa a ƴan musu wani abu a cikin dukiyarsa, saboda su ba za su ci gado ba tunda akwai ƴaƴa sun tare su. Ko mutum ya wasiya ga kakanni, mun ce su ma kakanni ana kiransu iyaye. Mutum yana da kakansa yana nan da rai na wajen babansa, kakansa yana nan da rai na wajen babarsa, kakarsa tana nan da rai ta wajen babansa, kakarsa tana nan da rai ta wajen babarsa, su ma waɗannan iyaye ne. Kuma gashi ba za su yi gado ba idan akwai uba ya tare su, to waɗannan ana iya su ma saka su cikin waɗanda za a ba su wato wasiya, ko ai wasiya su samu. Ma'ana duk wanda ba zai gado kwata-kwata ba, ko kuma da ba dan akwai wani ba zai iya yin gado, an masa hajabu hirmanin, an tare shi ga barin cin gado kwata-kwata, to waɗannan kana iya rubuta wasiya ta ɓangaren kuɗi a ba su wani abu. Da haka wannan yana magana ne akan wasiya ta kuɗi. Wasiya ta kuɗi, tunda Allah ya ce in taraka khairan, idan ya bar dukiya mai yawa. To sannan Allah ta'ala ya yi ƙaidin wannan wasiya da cewa bil ma'ruf, ayita bil ma'ruf. Al-ma'ruf ismu maf'ul ne na ma'arafa ya'rifu, ma'ruf wato sanannan abu. Sanannan abu ta wace hanya? Akwai al-ma'ruf shar'an, abinda shari'a ta tabbatar da sananne ne a shari'a. Akwai kuma al-ma'ruf aqalan, sanannan abu a hankalce. Akwai al-ma'ruf adatan, akwai sanannan abu a al'ada mai kyau. To musulunci yakan tabbatar da abubuwan nan duka guda uku a lokaci guda. Mafi yawa duk abinda shari'a ta tabbatar, to zaka ga ya dace da hankali mai kyau, da nasi ingatacce, da hankali lafiyayye, ba sa cin karo. An-nassu sahih wal aqlu salim la yakhtalifani wa la yatanadahani wa la yata'aradani. Saboda kai za sahha an-nassu wa salim al aqlu fa la yakhtalifani. Idan nassi ya inganta, hankali ya hankalta, to ba sa cin karo. Idan ku kaga an ci karo tsakanin nassi da lafiyayyen hankali da ingataccen nassi, to lalle ba zai mayu ba. In ku kaga an ci karo, to a tuhumi daya, aka ce wannan nassin ingatacce ne, kuma wannan hankalin lafiyayye ne, kuma sun ci karo, to lalle akwai daya, ko dai nassin bai inganta ba, ko kuma hankalin bai hankalta ba. Hankalin ba cikakke bane, ko kuma nassin ba ingatacce bane. Amma in dai hankali cikakke ne, kuma nassi ingatacce ne, to in kaga sun ci karo, to ka tuhumi hankalinka. To wannan shine ta bangaren wato al'ada mai kyau, kuma abunna al'adatu muhakkama. Shari'a ta karba al'ada mai kyau wacce bata sabawa nassi ba, bata sabawa hankali ba. Shi da Allah ta'ala ce wannan wasiya ayita bil ma'ruf, wato kada a shishigi, kada a wuce gona da iri, kuma ka azalinci waɗanda za su yi gado. Domin yanzu a gabanka akwai mutum biyu, magada da kuma waɗanda za a wa wasiya. To kana da miliyan ɗaya, sai ka ce a ba magada 500,000, a ba masu wasiya 500,000. A nan wa aka zalinta? Masu gado, tunda an haura 1/3, an shiga kaso 50%. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je duba Sa'ad bin Abi Waqqas, lokacin da ya wata jinya a Makka, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashi sahabbai suka je duba shi. Ku duba tawadu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya je duba almajirin sa har gida. Sa'ad bin Abi Waqqas ya ji dadin wannan ziyara, sai yake cewa ya Rasulullah, gashi naga alaman mutuwa tare da ni, kuma gashi bani da mai gado na sai ya ta kwaya daya, kana ga zan iya yin sadaka da 2/3 na dukiyata? Wato a kaddara da ina da miliyan 3 kenan, in bayar da miliyan 2 in aje mata miliyan 1. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sulusani yayi yawa, a'a. Sai ya ce to rabi fa, ma'ana in miliyan 3 ne, in ware dubu miliyan 1,500 in bayar, in ban mata miliyan 1,500. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a. Yace to 1/3 fa, kamar misali in sadaka da miliyan 1, in bawa magada na miliyan 2. Sai annabi sai yake cewa wa thulusu kathir. Yace 1/3, shi ma fa 1/3 yana da yawa. To amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce 1/3 yana da yawa, amma fa bai ce kada ayi wasiya kuma da 1/3 ba. Dan haka sai fuqaha'u suka tsaya anan, suka ce wannan shine haddin karshe na adadin dukiyar da zaka iya yin wasiya da ita, kai ya haura 1/3 na dukiyarka gaba daya. In ya zamo ya fi haka, wato kamar rabi ka baya ko mafi yawa, to wannan sai a gyara, a ce wannan wasiyar ba ta yi ba. Amma Abdullahi dan Abbas yana cewa na so a ce mutane ina ma su rage daga 1/3 ya koma 1/4 ko 1/5, tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa thulusu kathir, shi ma thulusin yana da yawa. Yace to da za a dan rage a cikin thulusin ma da yayi. Abinda ake so a samu kyakkyawan fahimta tsakanin magadanka da kuma waɗanda kaiwa wasiya. Sannan sai Allah ta'ala ya ce haqqan alal muttaqin, wannan wani haƙƙi ne tabbatacce, alal muttaqina, akan masu takawa. Wato duk wanda yake da takawa zai so a ce yayi wasiya in yana da damar yi. To malamai kamar yadda muka yi bayani sun yi maganganu guda uku dangane ga wannan aya. Wasu malamai sun ce wannan aya ce mansukhiya, an yi naskin hukuncinta, suka ce saboda an zo da walidaini da aqrabina, kuma gashi suna cikin magada, kuma tunda suna cikin magada la wasiyata li warisin qa'ida ce, cewa babu gado kuma ga wanda yake yana da gado ba kuma za a yi masa wasiya ba. Suka ce wannan shine ka'idar, da haka suka yi naskin ayar. Wasu kuma suka ce a yin wasiyar ai tabbatacce ne, tunda Allah ta'ala a cikin ayoyin rabon gado ayayi ta gaya mana cewa wato min ba'du wasiyatin, yusi biha awdain min ba'di wasiyatin tusina biha awdain min ba'di wasiyatin yusina biha awdain min ba'di wasiyatin tusuna biha awdain min ba'di wasiyatin yusa biha awdainin ghayra mudar. Kaga duk inda Allah ta'ala zai raba gado sai ya ce bayan an zartar da wasiya kuma an biya bashi. Haka da yazo wajen maza sai ya ce bayan an fitar da wasiya an biya bashi. Da yazo wajen mata ya ce su ma sai an biya bashin su an zartar da wasiyar su. To kaga wannan ya nuna mana kenan Allah ta'ala ya nuna mana muhimmancin wasiya cewa ba za a yi naskin wasiyar ba. Sannan muka dauki ko malamai na biyu masu cewa a wannan aya ba a yi naskin ta ba. Shine za a fassara iyayen da ba sa gado sune waɗancan kashi hudu da muka faɗa, kamar yadda muka ce iyaye kashi biyar ne, amma hudu daga ciki ba za su yi gado ba. Sune iyayen da suka shayar da mutum nono, in su ake nufi kaga ba su da gadon sa amma zai iya musu wasiya. Ko kuma iyayen da ba musulmi bane shi musulmi ne, kaga zai iya musu wasiya tunda ba su da gado. Ko kuma waɗanda bayi ne iyayen, kaga zai iya musu wasiya tunda ba su da gado. Ko kuma ana nufin kakanninsa na wajen uwa da kakanninsa na wajen uba, wanda su ma iyaye ana kiran su iyaye. To an su ake nufi waɗannan hudun, musamman kuma idan akwai waɗanda suka tsare su, to kaga zai zama cewa wato bisi gado ba, to ana iya musu wasiya in aka ga ba za su ci gado ba. To haka nan kuma su ma aqrabi na din, idan kamar misali shaqiqai da abai da ummai, in an samu mutum uku ɗaya daga cikin ukun nan kowanne zai iya tsare su, ba za a ba su komai a gado ba. Na farko idan akwai uba da shaqiqai da abai da ummai duk sun fadi. Na biyu idan akwai da shi ma akwai da danka da ka haifa dan tsatsanka shi ma ya tsare li abai da ummai da shaqiqai. Haka nan idan kana da dan da wato jikanka wanda danka namiji ya haifa shi ma da dan da jikanka da namijin ya haifa, wannan silsilar in akwai su duka za su iya tare ɗan uwa shaqiqai da li abai da li ummai daga barin cin gado. To kun ga ashe kenan kana iya musu wasiya a ba su wani abu a cikin dukiyarka kamar yadda ya gabata. Sannan wasiya za ta iya zama ba kawai sai a bangaren dukiya ba. Mutum zai iya wasiya akan ma wanda zai masa sallah, in na mutu wane ya min sallah, in na mutu wane ya aurar da ƴaƴana, in na mutu wane ya zama shi yake kula da harkar gidana, in na mutu wane ya zama shi ne zai zama baban ku da za ku dinga neman shawara a gurinsa, in na mutu a kukan mutuwa kada a bi shi da wuta, in an tashi binne shi a binne shi da wuri a yi kaza. Wasiya in yana da tattafai ko a ba da su kyauta ko a sa su a labirare, wani ya wasiya, akwai wasiya iri-iri, kowa zai iya wasiya abinda kake so da wanda baka so. Ko ana bin ka bashi ka yi wasiya cewa ana bi na bashi duk abinda ka san naka ne ko na wani ne a kanka ka dinga rubutawa, saboda wata ran za ka babu ruwansu. Haka nan kai kuma akwai naka a wajen wani, shi ma za a je a ce babanmu yana bin ka kaza, zai ce ina shaida, waye shaidar babanku yana bi na kaza. Kaga kenan rashin rubuta wasiya zai sa dukiya da yawa ta salwanta. Sannan kuma rashin rubuta wasiya musamman na basussuka da amanoni da ajiyoyi da aka ba mutum zai iya sawa dukiyar mutane da take kanka da yawa ta halaka, haka nan taka da take kan mutane ita ma ta halaka, saboda babu tabbataccen rubutu, ba sa hannunka ba wani abu. Sannan kuma rigima da yawa zaka iya ware ta tsakanin ƴaƴanka in ka rubuta wasiya, ba za a zo ana rikici ba. Ka faɗi manhajinka, ka faɗi aƙidarka, ka faɗi abin da kake so a yi maka. In ka ce misali ba na son a yi min zaman makoki da uku da hudu da bakwai da arba'in da shekara, kawai so nake a yi min addu'a a biya min bashi, kuma a yi min jana'iza ba ta bid'a ba, a yi min ita akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, duk waɗannan zaka iya wasiya. Sannan malam wane nake so ya yi min sallah in yana gari, duk zaka iya faɗa. Sannan ƴaƴana waɗanda ba su yi aure ba, in za a nemi auren su wane shi ne da ya zama wasiyin ƴaƴana, ma'ana shi ne zai dinga aurar da su, duk wata matsala ta su shi zai dinga shiga. Sannan ka tattara ƴaƴanka wane shi ne ko bana nan, ku dinga sauraron maganarsa, ku dinga neman shawararsa, duk abin da za ku yanke ku je ku gaya masa tukunna. Kaga duk ka shirya abubuwa yadda kake son gidanka ya kasance, da yadda kake son matanka su kasance, da yadda kake son a kasance a bayanka. Wannan da wannan a sa su a makaranta, wannan a sa shi a ilimi, kuma sannan a ɗauki kuɗi na a gina gidan marayu, ko a kai taimako gidan marayu, ko a sai mota ɗaukan gawa, ko a yi asibiti, ko a yi makaranta, ko a yi masallaci, ko ayi cibiya koyar da sana'o'i ko a dauki nauyin wasu su je su karo ilimi a fannonin da aka ga ana da rauni a kai ko a ba mutane jarin noma da makamantan irin waɗannan abubuwa da mutane za su amfana da shi daga Isa suka ce wasiya shine at-tabarru'u bil mali ba'da al-maut mutun ya ce ya bayar da wani bangare na dukiyarsa amma aiki wannan wasiyar ba za ta fara aiki ba sai bayan ya mutu ko kuma hiya al-amr bit tasarruf ba'da al-maut mutun ya umarni cewa a iya jujjuya dukiyarsa ayi wani aiki da ita bayan mutuwarsa wasiya wacce ba ta shafi kuɗi ba ta shafi addini shine muka ce annabi Ibrahim ya tara ƴaƴansa a lokacin wafati ya gaya musu cewa su rike musulunci wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah hastafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun yace ya ku ƴaƴana ku sani Allah ya zaba muku addini shine musulunci kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi kaga wannan wasiya ce shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fi kabura adal mushrikina matu da uhum ilay sanna allah ta'ala ya ce wa wassayna allazina utul kitaba wa wassayna allazina utul kitaba min qabl wa laqad wassayna wassayna allazina utul kitaba wa iyyakum an taqulla Allah ta'ala ce nayi wasiya wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqulla Allah ya mana wasiya amma wasiyar Allah ba wasiya ce ta wanda zai mutu ko zai tafi ku a'a karfafa magana je ta muhimmanta ta duk da kaji an ce Allah yayi wasiya to wata babban magana ce mai muhimmanci da ake so ka rike ta kankan zaka tsira duniya da lahira an kabita to Allah yayi wa waɗanda suka gabace mu wasiya da mu cewa mu ji tsoron Allah kuma zaka ga a cikin suratul al-an'am Allah ta'ala in ya karanto sai ya ce zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shi ake muku wasiya da shi domin ku tuntuntuni shi ake muku wasiya da shi domin ku hankalta shi ake muku wasiya da shi domin ku ji tsoron Allah haka nan wajen iyaye Allah yake cewa wasainal insana biwalidayhi ina wa dan adam wasiyar kula da iyayensa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin baba sa ta dau cikin sa rauni akan rauni ciki yana ƙara girma kuma tana ƙara rauni har ta zo ta sauke cikin hatsari ko ta mutu ko ku mutu ko ku rai to uwa bai kamata ayi wasa da mutuncin ta ba walidayhi ihsana da sauran irin waɗannan shi yasa malamai suka ce to ita wasiya ta kan iya zama ma ta khalifa wato wani shugaba zai wuce sai ya ce to nayi wasiya bayan na rasuwa ne ya zama shine shugaba a bayana wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba kuma hikimar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai wasiya ba saboda shugabanci ba zai kare ba har alkiyama idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware wasu yayi wasiya cewa ku ku zama shugabanni a bayana wannan an bada dama ai tayin shugabanni bisa sharadin zasu bi Allah da manzansa ba za su saba alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba kaga shugabanni kenan ba su da iyaka amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wasiyina shine Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali to in shi Ali kuma ya wuce shi kuma waye wasiyinsa in an ce shi Ali ne zai wasiya yanzu kaga kenan ba annabi ne wasiya ba wani ne ya zama wasiyin wasiyi to shi ma ya zama wasiyin wasiyi shi ma wasiyin wasiyi to ranar da waɗannan wasiyin wasiyin suna da adadi suka kare to ya za a yi a duniya lokacin tunda sun kare daina shugabanci za a yi a koma karazibe a koma jungles justice ko ku a za a nemi wani anada to za a nemi wani anada shi wannan kuma da aka nada shi da wannan nassi ko dalili aka nada shi kaga hikima ce kenan ta Allah da ya zama abun ma'auni aka bayar ba suna ba ma'auni shine kitabu wa sunna duk shugaban da za a nada shi in yayi daidai da su a bi shi in ya saba musu shi yasa kowanne shugaba cikin shugabannin musuluncin nan hanyar da ya bi ya dora na bayansa ya bambanta da shi ma yadda na bayansa yi misali sahabbai sun zaba Abubakar da dalilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da shi a abuwa da dama daga ciki akwai sallah wanda ita ce mafi muhimmanci bayan tauhidi shi kuma da ya tashi sai ya ce to ga Umar in kun ga ya dace ku nada Umar suka nada Umar shi kuma Umar da yazo aka ce na da ya ce a wazan ba to ya za a yace ga mutun shida nan a cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah diya yadda da su kowa kuka dauka a cikin su zai iya ga Abdurrahman bin Auf ga Sa'd bin Abi Waqqas ga Zubair bin Awwam ga Talha ga Usman ga Ali duk wanda kuka sa a cikin su za su iya aka zo aka zabi sayyidina Usman bayan sayyidina Usman an kace shi sahabbai suka je suka nemi sayyidina Ali su masa chaffa yace sai a masallaci ba a boye ba yazo masallaci aka yi masa chaffa shi ma da aka kace shi dansa Ali Hassan ya hau da Hassan ya hau rigima ta yawa shi kuma yazo yace to tunda an samu shugabanni biyu ga Muawiya ga Hassan yace to ni na sauka na bawo Muawiya shi ya ci gaba da shugabancin a hada kan musulmi haka abubuwan suka yi ta tafiya duk ijtihadi ne mas'ala ce ta ijtihadi saboda haka wannan shi ma ana kiransa wasiya akwai wasiyul qadi alqadi ya wasiya cewa ni ne alƙalin babban kotu amma na nada wannan ya kullan min da bangaren marayu wannan ya kullan min da bangaren mas'ala aure wannan ya kullan min da mas'ala da ta shafi kaza sai zama wadannan mataimakan alƙalai ne wajen zartar da hukunci akwai kuma alwasiyul mukhtar shine mutun ya ce maka zan maka wasiya akan da iyali na in kaga dama ka karba in kaga dama ka ce gaskiya abubuwa sun min yawa ni ma ga nawa iyalan bazan dauki nawai naka iyalan ba to irin wannan ne ake samun alwasiyatu biddini kayi ma ƴaƴanka wasiya bayan baka nan su rike addini kankan su tsaya akan imani da tauhidi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alwasiyatu bil mali kace ga dukiyata inna rasu a ɗebi ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar ko ma ɗaya bisa goma ne kai ko ɗaya bisa ɗari ne ya dangana ga yawan dukiyar ayi kaza kaza da ita ko a ba wani da wani ko ayi waƙafinta akan aikin kirki ko a taimaka ɗaliban ilimi duk masu karantarwa a majalisi da masu ɗaukan karatun da masu karantar da su naga ilimin majalisi ya mutu ilimin zaure ya mutu malaman sun rasu ba a karatu yanzu to duk mutumin da zai zauna a zaure tun safa zuwa azhar yana ba da ilimin muktasar risala iziya askari da littafan fiqh da hadisi da naluga a dinga bashi albashin 250 a cikin wannan kudin za ka ga duk mun koma zaure duk buzun za mu nema muninki to an ce za baka kaza duk wata ba yake koma ka zauna ba kuma a ce duk wanda yake zuwa makaranta shi kuma ga nasu albashin sannan kuma duk sati za ka yi rago zauren malam a yanka ko kuma a ga mutane ba sa karatun Qur'ani a ce duk wanda ya haddace Qur'ani za a bashi kaza akwai wata shekara can baya ne wanda tija a Makka sai ya zo ya ce wa alhazai waye haddace Qur'ani in ka ce ka haddace sai ya ce to zo maka interview da kudinsa a hannu sai ya bude Qur'aninsa ya kakkamo maka gurare daban-daban ya ji ka iya sai ya dauko riyal 1000 ya ce maka to ungo wannan sadaka ce dama ni ba mai cin kuɗi na sai wanda suka iya Qur'ani sai baka riyal 1000 to kaga akwai wanda zai ce shi yayi waƙafin kuɗin sa akan mayar da mutane alaramomi duk wanda yake son ya haddace Qur'ani a dinga bashi albashi in ya gama haddar ya je gaban malamai suka yi masa interview cewa haddan nan ta zama tabbatacciya to a bashi miliyan 10 ya je ya jari kuma ya sana'a a biya shi kuɗi in ya haddace kuma aka yi masa interview ya haddace a bashi miliyan 10 je sana'a wataƙila saboda an ga ƙarancin hafizai ko wani ya ce ya yi waƙafi a kan kutubu sitta duk wanda zai karantar da Bukhari ko ya karanta a dinga bashi albashi don haka majalisosi duk malamin da zai sa majalisi ya dinga karantar da Bukhari sau huɗu a wata a bashi albashin 500,000 a cikin kuɗin nan dama ya bar su biliyoyi ne duk mai mu cire waɗannan tafi a koma haddasana nan da ya kaga haddasana ta kawai ko ina kowa ya iya Bukhari ma wani kuma ya ce a'a harshen larabci ne ya mutu wani ya ce a'a waƙafinsa akan marayu ne wani ya ce waƙafi akan zawarawa duk wacce ta samu miji ba ta da hali ga kuɗinsa a ɗauka a aurar da ita wani ya ce waƙafinsa akan marayu duk da aka samu maraya a taimaka masa wani ya ce waƙafinsa akan masu buƙata ta musamman su ne da makafi da kutare da guragu da kuma bebayu su gashi a dinga daukan kuɗin nan ana tallafa musu wani ya ce a'a akan karatu nau'i kaza ya ga likitoci sun karanci a cikin musulmi da haka duk wanda ya samu wato result mai kyau a nema masa admission a wata ƙasa a bashi scholarship a cikin wannan kuɗin yayi wasiya da wannan wani kuma ya ce a'a kan koyar da sana'a a gina wata masana'anta a dinga koyawa mutane sana'a na kafinta ne na aikin kaza ka balda ne duk dai a koya musu amma kyauta daga kudin wannan mutumin da ya waƙafin wannan wato masana'anta ake koyar da waɗannan kai an taɓa samun wanda ya waƙafin zuma ya je wani gari ya ga ba a shan zuma sai ya ce to yayi waƙafi kudinsa a dinga kawo zuma ana raba mutanen garin kyauta wani ya wakafi akan aure duk wanda zai aure yazo a bai sadaqi fi sabilillah na'am yauwa to duk waɗannan auqaf ne suna da yawa auqaf akwai alwaqaf ha akwai alwaqafu dhurri wanda zakai akan iyayenka duk wannan shi ma zai iya zama nau'i ne na waqafi ko nau'i ne na wasiya duk mutun yana iya wasiya bayan wucewarsa shi waqafi tun kana da rai kake yin abin ka shi kuma wasiya za ta fara aiki ne bayan mutun ya riga ya wuce akwai kuma alwasiyatu alal ahl mutun ya wasiya akan iyalinsa cewa inna rasu mata na da hajiya wance da hajiya wance da hajiya wance ina son ka ku yi aure ku tsaya ku kula da yaran nan in kuma za ku yi aure ko kun samu miji ba wanda zai dauke ku daga garin ku ko daga cikin zuriyar ku ko daga cikin iyayen ku ba duk wanda mutun yana iya wasiya ko kuma alal aulad yace to iyaya na na muku wasiya kai kai karanta kaza kai ka karanta kaza kai kuma ka buwana kai kana karkashin wane kai wane kai ne babba kai kai ne mai kula da bangaren kaza wannan shine kaza duka tsara musu tsarin da kake so iyayenka su kasance a kai bayan rasuwarka sannan mutum zai iya wasiya yace akwai gidan marayu a Gombe ko a Kano ko a Adamawa ko a ina ne wannan gidan marayu a dauki nauyin yara 10 ko 20 a cikin kudi na wanda yake kudi kaza daga cikin kudi na har su gama karatu su samu yanci su samu sana'a da aikin yi wani zai iya yin wasiya kuma alal amwal yace dukiyarsa yake so ko gidansa na guri kaza ko kantinsa na guri kaza mai shaguna kaza a fitar da shi wannan din a dinga ba masu fita wa'azi kudin mai da kudin albashi da za su dinga tafiya suna yin wa'azi suna karantawa ko ayi asibiti asibitin nan in mutum yazo ana masa tiyata asibitin gwamnati ko a private a 20,000 nan a dinga wa mutane tiyata a 10,000 ko wani magani yace wani magani mai tsada wanda wasu masu ciwo suke siya da tsada zai sa musu subsidy a ciki in ana sai da maganin 2,000 to zai dinga cika maka 1,000 kaka ka 1,000 a siyan maka da arha duk waɗannan abubuwa ne da za a iya yin wato wasiya a karkashin su ko ko mutum ya wasiya a dinga ciyar da wasu abinci ko da azumi ko da alhamis da litinin a dinga daukan kuɗi ana yin wato ciyarwa ko ana yin iftar ga masu azumi to wannan muka ce duk dangi ne a cikin wasiya sannan muka ce wasiya tana da rukunai guda 5 akwai siga na yadda za a yi wasiyar yace a rubuta za a yi ta ko a faɗa za a yi wani irin shedu za a sa lauya ne zai rubuta ko yayanka zaka ga yawa ko wani mutum zaka ware ka ce kai ne wasiya kai waɗannan abubuwan bayana sannan akwai na biyu almusi shi wanda zai yi wasiyar mace ko namiji shi ma mun faɗi sharadin sa ya zama mai hankali ya zama baligi ya zama kuma wato da zabin kansa yayi kuma sannan yana da abin da zai wasiyar a ciki sannan almusa lahu wanda za a yi wa wasiyar shi zai amfana da wasiyar mace ce ko namiji ko aiki ne ko ashkhas ne ko kuma wasu amal ne mutum yake so a yi sannan na hudu almusa bihi abinda aka yi wasiyar a cikinsa cewa ga abinda ake son a yi in an yi wasiyar sai almusa ilaihi wanda ake son a yi masa wasiyar shi zai amfana da abinda aka yi wasiyar zuwa gare shi sannan muka ce wasiya ba za ka yi mata hukunci ɗaya ba ba za ka iya cewa ita wasiya duk da Allah ya ce kutiba alaikum an wajabta to amma malamai suka ce duk da haka ita wasiya ta kasu kashi 5 gwargwadon al-ahkamu taklifiyya wato akwai inda wasiya take zama mustahabbi shine mutumin da ya bar dukiya mai yawa bayan sa akwai dukiya mai yawa to wannan dukiya ana so yayi wasiya a dan ɗebi wani abu ai masa aikin kirki dan ba dole ne iyayensa su yi masa ba sannan wasiya tana iya zama makaruhi shine mutum ne ya talaka fitik dan kudin kadan ne iyayensa ma talakawa fitik amma duk da haka dan karfin zuciya so ya zai ce to in na mutu dama na bar 10,000 a cikin 10,000 nan a dauki 3 ayi kaza to 3 ka ba wa iyayenka mana inda ba bai ishe su ba kudi kadan 30,000 kawai ka bari bayan mutuwa ka kace a kwashe 10 kuma kana da yaya 20 a ban musu 20,000 kowa 1,000 kuma 10,000 a je a aikin kirki da ita ai ka raka ban musu anan tunda ba shi da yawa to wannan makaruhi ne sannan akwai inda take zama halal mutumin da shi uban ne talaka ƴaƴansa kuma masu arziki kaga ba su ma damu da kudin ba ƴan kudin naka miliyan 1 ne ƴaƴanka kuma kowa yana da miliyan 100,000 to dan ka ce ma a dauki wani abacin kudin ai ba za su damu ba tunda ba su da bukatar su sosai sannan akwai inda take zama wajibi mutum ya rubuta wasiya inda ya san akwai amana a kansa ko akwai ajiya a kansa wanda rashin kula da wannan zai iya kawo asarar wannan amanar sannan kuma wasiya tana iya zama haramun a hali uku hali na farko idan za ka yi ta ga mai cin gado ka bada wasiya ga wanda ka san yana da gado kuma ka ƙara masa da cewa dauki wani abu a bashi a wasiya ko ko mutun yayi fiye da sulusi yace a dauki rabi ko biyu bisa uku sannan ko ko mutun yayi wasiya zuwa ga a dauki dukiyarsa ayi aikin haramun duka waɗannan suna iya zama haramun a wasiya sannan uban da suke bata wasiya su ma guda biyar ne na farko wanda yayi wasiyar yace ya fasa in kace ka fasa kace kai takardar nan da na rubuta na sa shedu nayi wasiya cewa a dauki kudi na ayi aikin kirki to wallahi da na dauka mutuwa zanyi amma in tunda na warke sarai a janye wannan magana kudi na fasa ko kuma wanda kai wasiyan a bashi kudi in na mutu a ba malam wani kudi ya dinga karantar da mutane sai shi malamin ya riga ka mutuwa to wannan wasiya ta riga ta tashi daga aiki ko kuma su waɗanda aka yi musu wasiya a basu kuɗin sai kuma suka je suka yi ta'addanci suka kashe wanda yake a basu kuɗin to wasiya ta lalace ko kuma shi wanda aka ce a bawan yace baya so kace in na mutu a dauki kuɗi na 1 bisa 3 ko ƙasa da haka a bawa ne sai shi yace baya so to wasiya ta ruguje ko kuma abinda kace a bayar din kafin ka mutun kuma sai kuɗin ya ƙare to shikenan ba abinda za a bayar duk a waɗannan hali ana bayarwa to sai Allah ta'ala ya gaya mana mas'ala ta gaba shine faman baddalahu me ake nufi da faman baddalahu ba'da ma sami'ahu wanda ya musanya wasiya bayan yaji sai aka rubuta wasiya aka baka a bayar da miliyan 5 kai kuma sai ka zo ka mai da shi miliyan 1 ka rage kaga an ka rage anan wa ka cuta wanda aka wa wasiya in kuma ka ƙara wa ka cuta magada tunda ayin tsakanin magada ne da wasiya da wanda aka yi wasiya a bashi da ko magada in ka ƙara a can ka cuci waɗannan in ka rage anan ka cuci waɗannan saboda haka shi yasa Allah ya ce faman baddalahu me ma'anan baddalahu ya musanya wasiyar ko din yana koma kan wasiyar faman baddalahu ba'da ma sami'ahu bayan ya ji Allah ya amfani da kalman ji duk da ana iya wasiya a rubuce amma sai Allah ya amfani da ji saboda ji shine mafi karfin dalili a ce naji fa innama ithmuhu damirin da yana komawa kan musanya wasiyar fa innama ithmuhu laifin musanyawar alallazina yubaddilunahu ku duba hu faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu alallazina yubaddilunahu duk wannan da ma ibdin suna komawa kan ka canza abin ta hanyar karawa ko ragewa ko kuma canza fuskar wasiyar sai dai zaka canza wasiyar zuwa ga abin da yafi alheri misali shi abin da yace ai masa sai aka gano abin da yafi alheri aka yi masa da shi to wannan babu komai inna allaha sami'un alim wannan akwai tsoratarwa akwai kwadaitarwa inna allaha sami'un Allah ya ji kowa alimun ya san kowa ma'ana ya ji me ake ciki kuma ya san me ake ciki waɗannan sunaye na Allah guda biyu da sifofin da suka kunsa as-sam'u wal basar da kuma as-sami'u wal basiru suna kwadaitar da mu cewa duk abinda zamu Allah yana ganin mu Allah yana jin mu sannan kuma Allah yana jin ka in kana abin kirkin ba za ka yi asara sa ba Allah ya sani ba za ka yi asara ba in abin tsiya kake Allah ya ji ka kuma ya gan ka kuma ya san ka in abin kirki kake Allah ya gan ka ya ji ka ya san ka da haka waɗannan sunaye guda biyu na Allah suna ƙara tabbatar da haka to sai Allah ta'ala ya ce faman khafa min musin janafan wannan an shiga mas'ala ta biyu wanda ya ji tsoron janafan aljanafu shine almailu min ghairi qasdin karkata ba da nufi ba wato yayi ba daidai ba jahili ne sai ya ce a ɗebi kuɗin rabi ka gani au isman ko kuma da gangan al ism al mailu an qasdin ka karkace wa gaskiya kana sane shine mailu da gangan yayi wasiyar da bata dace ba ko ya zalunci ƴaƴansa ko kuma yayi wasiya ayi abin da bai kamata ba akwai saban Allah a ciki to sai wani daga ciki ya ce to ai a can Allah ya ce wanda ya canza yana da laifi to banda nan yasa Allah ya istisna in wannan faman khafa min musin janafan wanda ya ji tsoro daga shi wanda ya yi wasiyar cewa ya karkata ta rashin sani zuwa ga zalunci au isman ko kuma da gangan ya karkata yayi ba daidai ba fa aslaha bainahum sai gyara tsakanin su da mai wasiyar da mai gadan ya shiga tsakanin su ya daidaita tsakanin su cewa to ku baban ku ya ce a ba da rabi to amma an ba da rabi an kauce ma abin da Allah ya ce za a koma sulusi kai kuma kakace sai an baka rabi in an baka rabi an zalunce su sai kuma an dora masa laifi ko kuma sai ya wasiya a ba matarsa sai aka ki to ke mata kina cin gado kuma an baki wasiya in an baki an yi laifi an saba Allah kuma shi ma an dora masa laifi da aka mu gyara shi zuwa ga daidai yasa ya ce Allah fa aslaha bainahum to fala ithma alaihi in ya gyara tsakanin su to babu laifi a kansa sai Allah ya ce inna Allaha ghafurur rahim hakika Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne kun ga a cikin wannan aya ita kadai sunayen Allah biyar ne suka zo As-Sami'u Al-Alimu me Al-Ghafuru Ar-Rahimu Allah duk kuma kowanne suna akwai hikimar ta sa aka kawo shi anan da Allah ya magana inda ya halatta a gyara wasiya sai ya ce inna Allaha Ghafurur Rahim Allah mai gafara ne ga wanda yayi wasiya bisa kuskure aka gyara kuma mai gafara ne ga wanda ya gyara din tunda ya gyara ne zuwa ga abin da yafi maslaha ga su masu gadan da haka wannan ayoyi da muka karanta wato suna mana magana kan muhimmancin wasiya da amfanin wasiya da kuma alherin da ke cikin wasiya da kuma yadda za a gyara an yi ta bisa kuskure abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana Malam mai tambaya yana cewa sana'ar sa wanki da guga ne. Akwai wanda ya kawo masa kayan sa kimanin shekara 10 bai zo ya karba ba. To yaya zan yi da kayan? Na farko ka bincika ya kamata a dinga karban lambar wayar mutum da address ko da yake yanzu masu wanki na zamani yake da lambar ka da addressin ka an baka receipt kuma. Yanzu kaya ba sa bata amma irin wannan wanki da guga na da ba a san inda mutum ya fito ba. Yanzu duk wanda ya kama kaya dama zaka buɗe laundry ne irin na zamani. Da masu guga daban masu wanki daban masu karban receipt daban masu zama akan tebur daban masu wanke fararen kaya daban koraye daban shudaye daban masu wankin hula daban masu guga taikelli daban duka karkasa abin ka zama wankin na birni ake zama gwamna ma kai yake kawo wanki kaga sai ga kudi suna ta shiga alat yana ta zuwa amma wanki irin guzannin katu an daina irin wannan to wannan kaya in ba a same shi ba sai ai sadaka da su da nufin Allah ya kai masa ladan musamman ba a gan shi ba ko ba a san magajin sa ba malam mai tambaya yana cewa ya je an cire masa kudi a POS to sai ya ga kudin ya dawo masa to shine yake tambayar ko zai iya rike kudin tunda arni ya ce to arni ya sai ka cuce ta musulunci sai ya ce ka cuce ta tunda arni ya ce akaramakalla ko arni ya ce ai kai musulmi ne so ake ka nuna musuluncin ka anan sai dan kai ne zaka nuna arnancin ku yauwa ka bari arne ya cuce ka ba kai musulmi ka cuce shi ba in ka ce shi arne ne to kai me yanzu kai ake so ka nuna musulunci ka je ka ce mata ga kudin ta ko yauwa malam in zan fidda zakka zan lissafa har da bashin da ake bi na ko banda bashin da nake bi ne har da bashin da kake bi bashin da kake bi iri uku ne akwai wanda an cinye ma haka ya Allah isa wannan kaga baka sashi a zakka ba akwai mai tauri wanda sai an yi shari'a an je kotu zai fito wannan sai ka bari sai ranar da ya fito za a yi masa zakka akwai baushi bashi mai laushi in kace ba ni abuna zai ce gobe za a kawo to waɗannan sai ka lissafa su a cikin zakka ka fito musu da zakatun da ba bashi ne mai tauri ba ko bashi ne da duk sanda kake son ka karba za a kama abin ka malam mai tambaya yana cewa raka'a biyu yafi ko hudu yafi a sallar tarawih duk wacce zaka iya jurewa duk ya zo a hadisi so ake ka dinga kana canzawa wata ran kai hurhudin wata ran kai biyu wata ran ma kai takwas din yadda dai kaga sigan nan tazo ana yin kala-kala zaka iya yin kala-kala kuma zaka iya daukan kala ɗaya kai tayi ragowan kalolin ko ba ruwanka wanda zai yayi ba dai zaka yi inkari ga wanda yayi ba ko ba zaka ce wanda yayi kuskure ba ko akwai zakatul fitri akan wanda kullun shi ma awa yake yi ah to ba shi za a ba wanda ba shi da shi ba shi ake fitawa dan shi ake fitawa yi shi ma kullun awa yake yi to sai a ce awo ranar sallah ba wani shi ya kamata ai awo a kawowa ai dama so ake a ba wanda ba shi da shi to irin su ake bawan an fitar da zakatul fitri wanda muna da bayani akan zakatul fitri insha Allah wani bawan Allah ya dauki nauyin marayu biyar na shekara daya kuma ya turo 500,000 a cikin account to Allah ya saka mata alheri Hajiya Yayya ta aiko katan din indomie a ba marayu Allah ya bata miji na gari ha oke Allah ba yarta ne yarta er kashe a karan kan yarta fai wannan Hausa Hausa an ka saba fulatani ko ka saba barbare ya rubuta maka Hausa wai yarta sai aka yi e t e r t a wannan shine da yarta wai ce Allah ya ba yarta miji na gari to hajiya Allah ya ba yaki miji na gari hajiya Zainab daga Kano ta turo 200,000 a ba marayu hajiya Zainab sakonki yazo Allah ya saka miki da alheri kuma za ta turo shinkafa da kuma daukan nauyin marayu a gidaje biyar to Allah ya saka miki da alheri hajiya Zainab her excellency hajiya Asma'u Inuwa Yahaya masha Allah ta kawo waɗannan kayayyaki indomi katan 10 spaghetti katan 5 macaroni katan 1 sugar buhu 2 turmi atamfa tumatur buhu 1 kayan sallah ga dukkan marayu da ma'aikatan magidan marayin kayan sallah ga dukkan sabbin musulunta dake Darussalam to lalle haji hakim motsa excellency to Allah ya saka da alheri sai ki turo mana gwamna shi ma a wannan addu'a ta ha excellency ce tukunna ta gwamna za ta dan dakata yanzu wannan addu'a ta ha excellency ce ha excellency Allah ya kara lafiya daga sauran jama'a Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya wa kowa bukatar sa ta alheri Allah yadda muke farantawa marayun nan mu ma ka faranta mana duniya da lahira Allah ka sa bayan mu tai kyau Allah kada ka sa ƴaƴan mu su tozarta a bayan mu ko zuriyar mu su tozarta a bayan mu Allah ka tsare mana mutuncin su da addinin su da tarbiyar su to sai masu addu'o'i akwai wanda ake bin su bashi akwai masu neman aure akwai masu neman jari akwai wanda yace shi musifar sa ciwon hasada dan Allah ya masa addu'a Allah ya cire masa hasada to Allah ya cire maka ciwon hasada kuma ita hasada kawai ciwon ce kamar yadda ka faɗa dan ba ta hana komai sai dai ka ta shan azaba wanda Allah zai ba ba za ka dakatar ba to kaga me amfanin hasada Allah ya yi wa kanwar Alhaji mai garin rasuwa a daren nan zai janaiza ta gobe 11 na safe a wannan masallacin to Allah ya ji kanta da rahama Allah ka amsa mana dukkan bukatunmu wannan kasa ta mu Najeriya Allah ka kara mana zaman lafiya fitintunu da suke tasowa Allah ka kwantar mana da su tashin hankali da rigingimu da sace-sace da fadace da masifu Allah duka kwantar da su Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo mana da dukkan musifa shugabanninmu Allah ka kara musu basira da hikima ka kara musu tausayi da imani da adalci a zukatansu ka kewaye su da mutane na kwarai Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jinkanka da alkhairinka da kake rabawa Allah ka sa muna da rabuwa ciki waɗannan jarare masu albarka guda 10 wanda a cikin su Lailatul Qadr yake Allah kai mana gamdakatar da Lailatul Qadr kuma Allah ka karbi ibadan mu komai kankantanta a cikin wannan dare Allah wannan abu da ka faɗa na cewa yafi wata 1000 Allah ka sa mu yi dace da haka Allah ka sa duk addu'ar da muka yi Allah ka karba duk damuwar mu Allah ka yaye duk matsalolin mu Allah ka kawar duk marasa lafiyar mu ka ba su lafiya duk masu lafiyar mu Allah ka tsare musu lafiya wanda suke cikin talauci Allah ka azurta su wanda suke da arziki Allah ka tsare musu arzikin su wanda suke da aure Allah ka yi musu albarka a auren wanda ba su da shi Allah ka zabo musu na kware Allah muna roƙonka rahamarka da afuwarka da jin kanka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk